a Washington, D.C. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin matanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha, inda a yau ma 26 ga watan Janairu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan salon tarbiyya a wannan zamani da muke ciki.
To haka yake Zara. Masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani.
Wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta tattaro mana bayanai akan wannan maudu'in namu na yau.
Daga bisani kuma muna tafa da shirin kwalama. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro, bari mu fara da tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf da bakin da ta gayyato mana zauren namu na yau.
Game da wannan maudu'in kangarewar yara wanda muka dauko a yau, za mu tattauna da malama Bilkisu Muhammad Gaigai wacce take da gidauniyar tallafawa mutane marasa karfi a jihar Katsina. Sai kuma Ummi Tarabi mai kamfanin Sacroglue wanda take dinki na zamani da kuma gidan abinci. Sai da ƙarshe muna tare da Saddam Saidu Sufyan wanda zai bayyana mana yadda ya tsinci kansa a ciki a lokacin da ya fara jin yabi abokanan shi, shi ma ya zama babban yaro da dai sauransu, har ga kai da ammali da miyawun kwayoyi. To bari mu fara gadangadan da malama Bilkisu Muhammad Gaigai. To maganan yara kangararru waɗanda suka tsinci kansu cikin wani yanayi, wasu suna ta ammali da miyawun kwayoyi, wasu su dauko dabi'u da ba a san su da shi ba a gida daga abokani, me kike ganin yake sanadi diyar wannan kangarewar yara?
Wato a halin gaskiya, abubuwan da kan sa yaro ya kangare tun daga farko abubuwa ne masu yawan gaske. Na farko dai, abin yakan taso daga gida, musamman ta fuskar iyaye. Akwai iyayen da sukan zama suna da halin koyin kula game da tarbiyyar yaransu. Zaki ga yaro ya tashi ya fita, uwa ko uba basu san inda ya tafi ba, basu san da suwa yake ta'ammali ba, basu san ina yake shiga ba. Daga zaran yaro ya fita daga gida, zaki ga babu abin da ya damu iyaye, wanda kuma a halin gaskiya, a halin zamantakewar dan adam da addinin mu da al'adar mu, duka sun bada wannan yaya amana ga iyayensu, domin ai shi da in ka haife shi Allah ya dora ma iyaye tarbiyyar su tun daga ciki har ya zuwa haihuwa, har ya zuwa reno, har ya zuwa ya tasa ya zama mutum, duk suna alƙashin kulawar mahaifa ne. To da zaran an samu mahaifa, sun zama masu sakaci, sun zama masu halin koyin kula ga ƴaƴayensu, to komai yana iya faruwa, musamman ma wannan zamanin da muke ciki a yanzu. Saboda haka, kangarewar ƴaƴa da muke gani, da muke fama da ita, musamman a arewacin Najeriya, inda nan ne nayi wayo, nan na fito, ya ta'allaka laifin kashi 80% ya ta'allaka wajen maza. Domin mafi yawan mazajen mu na arewacin Najeriya, Hausa Fulani, idan zaki lura, sukan yi aure ne saboda kawai biyan bukatun kansu. Da zaran mace ta samu ciki, babu kuma ruwansu da ita. Ballan tana su shiga cikin yanayin halin reno ko kuma kula da tarbiyyar ƴaƴa. Sannan kuma zaki ga ya tara matan nan suna tayayyafa, babu abin da ya dame shi. Idan ya kama hanya ya fita ya bar gida tun safe, kila sai kin yi bacci, ƴaƴa sun yi bacci ki ganshi. To ta yaya za a yi mace, dan ma Allah na ba mu ƙarin imani da ƙarin hali, abin mata duk tarbiyyar ƴaƴa hannunta. Ko raunin mu ma ai ya kamata ya sa a taimaka mana. Saboda haka wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ke assasa rashin tarbiyyar ƴaƴa, musamman arewacin Najeriya maza suna bada gudunmawa kashi 80% domin da za a hada kai hannu a hada karfi da karfe ina tabbatar miki wannan irin tabarbarewar tarbiya a zamantakewar mu ba za ta yi yawa ba kamar yadda wannan zamani muka samu kanmu ciki saboda haka laifi ai dama gida yake farawa laifin nan din na iyaye ne su ne farko saboda ai su ne makaranta ta farko kuma uwa mace ai zaka ga wata tahiya hiye da goma ko kuma makamancin haka to ya za a aban mata tarbiyyar wa'annan yaya ita kadai namiji ya tafi ya kama harkar shi so wannan abin ya ta'allaka maza su ne ke da laifi hiye da mata nan kuma ga fina-finai na talabijin da rediyon da duk abin da bai kamata yaran mu su gani ba an ban su su ji an bar su su gani to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan duk da yake lalata rayuwar mutanen yanzu babu wani kulawa ga iyaye an ware ma yaya dakuna an ba su talabijin da ana ganin gata ne an ba su fina-finai da wanda ya kamata su gani da wanda bai kamata su gani ba sannan kuma bugu da ƙari mafi yawan auren da ake yi ba a gina shi ta kan hanyar shari'a yadda Allah ya ce da manzansa tunda mu a nan muna magana yadda addinin mu ya koyar da mu duk auren da aka shimfiɗa bisa sunna bisa koyarwar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam to na tabbatar maki ba za a samu yawaitar fandararrun yaya ba yawanci an tahi an je an yi abinda ba daidai ba sannan kuma da zamani da wannan yanayin da muke ciki na abokai da zamantakewa da wayoyin nan na zamani yanzu suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke bata tarbiyyar al'ummomin mu
to masha Allah wasu kuma na alakanta kangarewar yara da sihiri ya maganar take
to wannan ma akan samu amma dai mu akwai yawar da muka samu ta addinin mu ai akwai addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wanda in dai ka dage kana yin sa askar to da aljani da mai sihiri duk sai ya baka da izinin Allah kuma ba wanda yafi karfin sihiri ya ci shi kuma abokanai dama ai suna tasiri kwarai ga halin rayuwar yan adam musamman yara matasa wanda suke wani adolescent stage wato yara wanda suke tarayya da su wanda suke daidai shekarun su daidai ajin su so dama zaki ga ma har ire-iren wa'annan yaran wannan lokacin da suka taka zaki ga sun ma fi jin magana abokai fiye da iyayensu saboda rayuwar su tahi zama kullun tare da abokai suna dan wayo suna fita suna haduwa da abokai shi ma wannan din yana bata tarbiyyar yara amma ma da makara ke ka bi sunna ka bi koyarwai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ka kiyaye Allah zai kiyaye ka
menene mafita ga wannan masifar me ya kamata iyaye su riga yi domin sai ta iyayensu su ba su tarbiya
to alhamdulillah halima abinda ya kamata iyaye su yi na farko a ji tsoron Allah kowa ya dauki nauyin shi wanda Allah ya dora masa akan iyalin shi sannan kuma a kasance duk auren da za a gina shi ta kan hanyar shari'a wanda Allah da manzansa ya koyar da mu sannan iyaye su tsaya tsayin daka tsakanin su da Allah su kula su hada karfi da karfe maza da mata su kula da tarbiyyar ƴaƴansu da inda suka shita da inda za su shiga da abokan da suke mu'amala da su da makwabta da sauran al'ummar da suke kewaye da su to idan aka yi haka za a samu sauki kuma za a samu rangwame musamman zamantakewar da ake ciki yanzu wanda kana nan in ka ga dan makwabci yana bai daidai ba baka tanka mai ba kamar zamanin da muka rutso da ba wanda makwabci zai hukunta dan makwabci dan uwa zai hukunta dan uwa saboda haka mu cire sutan zukata a tsankankanin mu mu yi makan mu adalci mu kuma hada kan karfi da karfe hukuma ta shigo iyaye su shigo malaman makaranta su shigo malaman addini su fada ma hukumomi gaskiya sai a samu nasara
gare ki ummita ya kike ganin batun tarbiyyar yara a yanzu
to tarbiyyar yanzu dai kamar yanda nace su yara ne yanzu ba wai zaka take suka ce zaka hana su yin abu daga dukan sai me zaka iya kwace wani abu da suke so baka ba su ba in ka hana su abu dole za su shiga hankali sku dan a ba su wannan abin za su gyara tarbiyyar su sai tunani to in ban da kaza kawata tana da kaza ban da shi tunda yanzu yaran yanzu peer pressure ne yake dawainiya da su kamar a ce iPhone sabuwa ta fito kana da yaro dan 16-17 yana son iPhone din nan sai maka wani abu ba daidai ba zaka iya kin sai mishi iPhone din nan dole ya gyara dabi'un shi saboda yana so a siya mishi iPhone din ko ka sai mishi iPhone din nan ya canja dabi'un shi zaka iya kwace a baka yaran yanzu su ba su san wai duka ko menene ba kawai kai abu a kwace abin ka ko ai maka abu shikenan ko in suna son wani abu in baka da dole za su gyara halin su tsakanin da Allah zan ce problem din duk abin da yara suka yi suka ga dama in suka ga dama sai abu zan ce daga iyaye ne maybe in baka mai da hankali akan abin da danka yake, duk abin da danka yake ka san yana yi, baka mai da hankali ne ka kula, ba wai zaka ce ne ai an gaya maka ƙarya ne ba, yaranka zai ringa wani abu mai kon kai mishi magana ya daina, ko ka kwabe shi ya daina, kawai sai ka bashi ai yaro ne in ya girma zai daina, don kana barin abu yana yi yana karamin abu yana girma yana girma, haka duk zai zama abu ya baci har sama ta ya zaka kana shi abu, kamar yanzu yara in suna kanana in suna wasa da yaran za su na kwata abubuwan yara, mai kon kai mai yaran ka magana ka hana shi ka ce ai yara ne fada ne in suka girma za su daina, duk yaran ta ne, to irin wannan in baka hana yaran ka duka in suka girma za su dauka kawai haka ake rayuwa, zai zama musu jiki kama ka san controlling din su, to kin ga kaman kananan yara irin yan shekara 4 ba wani ganewa za su yi sosai ba, su dai in kana su abu kamar for example suna da dan iPad din su in ka kwace ce musu sai kaza ka kwace, kin ga punishment ne ba baka da kidan ka ba baka yi mai wani abun mugunta ba, kin ga ka saboda nayi kaza ne to zai gyara zai daina, kin ga kamar yaro na shi in yayi abu maybe in yana son alawa zan hana shi zan ce saboda yayi kaza sai ya gyara, ko zan kwace iPad din shi, ko zan hana shi kallon TV, ko zan sa shi a kona in bar shi kawai sai ya zauna anan saboda yayi abu, to ba dole sai ka bige danka shine zaka ce zaka gyara shi ba, abu ma mai sauki zaka iya yaran ka ya gane yayi kuskure ne, so kuma game da yara irin wanda za su kai irin shekara 10-13 zaka dan iya ba wai ina cewa ka daki yaran ka ba, mine personally zan iya bugun dana in yayi abu ba daidai ba, kamar in yayi babban abu a ce ya dauki abin da ba nashi ba yazo ya boye yana pretending nashi ne ko yace an bashi dan na gane zan bige shi saboda ba nashi bane, to in dai iPad ce ka kwace ya zai biyo ka ne ya kwace shi sai dai ta kukan shi ya gama, in TV ce ka zare wayar TV din ko wani abu ya zai ya kunna bai san inda ka ace ba, saboda mu ma gaskiya da muna yara in muka yi abu mama na tana kwace abu ko TV lokacin mu muna kallon DVD sosai sai ta dauke DVD din internet ita ta fada ita ta boye ta bayan da zamu sai mu hakura, kamar sanda ina kaman 16 shida in ne abu a wayata in ta kwace wayata ta boye za ta iya wata daya ba ta fito min da ita ba, to kin gane irin wannan abubuwan discipline ne, ko yaro baya so ya bayan da zai dole ya hakura tunda ba wai kudi gare shi da zai je sai sabuwar waya ba, dan mitsitsi ne ba wai zuwa zai hau saman wardrobe ya dauko DVD din ko iPad din ya kunna ba, akwai wani dan minor abu za ka wanda bayan da za su yi dole su hakura, ito gaskiya kin gane irin abun a ce internet din nan da yara suke hawa anyhow, kin ga kamar ni yaro na shekarar shi ba zan bashi access gaba daya YouTube ba, so akwai wani application na YouTube Kids na yara ne shi kawai na musamman, to shi kadai nake bari ya kalla, kuma bayan YouTube Kids ne ina saka abun parental control akai, kuma ina da access to abin da yake gani, so abin is linked to account ina, in na duba zan ga abin da yake kalla da abubuwan da yake, zan iya rufe wani abin da bana so ya gani, zan iya bude mai abin da nake so ya gani, ta kamiyoyi zaka iya choosing abin da kake so kawai yaran kai ta gani on repeat, ka kunna mai ka zaban mai ko ya baya kusa da kai zai gani kai ka san me yake gani, so kamar a ce maybe in ya ma shiga ta browser iPad din shi da fake ba zai iya shiga ya browsing wani abu ba, kawai iya karkarin abin da zai gani iya abin da na mishi downloading ko abin da na bashi ya gani, kin ga irin ko yaran ka ma irin a ce sun yi 16 suna daukan waya su duba abin da suka gani, in dai kana shiga harka ƴaƴan ka sosai, kamar mu a gidanmu ina da sisters guda biyu akwai daya 14 daya 16, to duk abin da suke yi kullum mama na za ta karbi waya su ba su sani ba, kawai za ta duba by default kowane lokaci za iya karban waya ka a duba, ko Instagram din su mama na tana da password din shi za ta shiga ta ga me suke ciki me suke yi wa suke kulawa ko me kake ko ni kai na in ta ga dama yanzu za ta iya karban waya na ta duba, kin ga dai na girma na yi aure duk da dai wannan invasion of privacy ne kawai ita haka system din take, amma kin ga with time mu yaran mu ba za mu ringa musu irin haka ba, za mu samu su ne control, za ka ringa interacting da yaran ka ka matso da su jikin ka duk abin da ya same su za su gaya maka, kamar ni da mama na ko me ya same ni zan gaya mata saboda tana jana a jiki, ko menene za ta gaya min ba daidai bane ba, irin kawaye na akwai lokacin da muna yara duka kowa yana da saurayi ni banda, to saboda tana gaya min abubuwa tana jana a jiki na san wani abun ba daidai bane ba, in kuma da ba ta gaya min irin parent din nan cewa ce kai go and learn the hard way ka tafi ka koya ko ma ta yaya ne da tani ni na san zan fada hannu mara kyau, to amma kuma da fakta tana jan mu a jiki duka mu ba wanda zai abin da ba daidai, saboda kuma ba kai ne yin abu saboda kun saba kuna hira zaka sabuta baki ka fada, in ka fada kuma shikenan ka san ba za ma ka iya yi ba kenan,
game da batun alakanta kangarewar yara da aljannu fa
ana yadda akwai aljannu amma kuma ko ni tsakanin da Allah zan ce aljannu halayyar su daban ne da halayyar rashin tarbiya, for example za a ce aljannu ne in mace ta zo za ta yi aure ba ta iya auruwa maybe mazan suna guduwa ko wani abu, ko namiji ya zo zai yi aure a ce ya kasa yin auren ko menene ko ya kasa zaman lafiya, amma ba zan ce wani mutum da yana yin shaye-shaye aljannu bane, shaye-shaye da kanka ka dora ma kanka ka ce za ka yi, duk da za a iya cewa sometimes aljannu za su sa mutum yayi, amma in ma aljannu ne amma mutum rukiya mana kawai dai ko ma menene ko ma yana da magani a duniya, su kuma 'yan arewa komai ana lakabawa a ce aljanu ne, komai aljani ne ko kawaye ne ko kawata ce ta zugata. Mutane da yawa suna da ra'ayin kansu, ba a iya zuga su. In ka san danka ne, ka san ta inda zaka bullo mishi ka hana shi, ka san me yake so, ka san me baya so, ka san ta inda zaka yi mai magana ka gaya mai abu ya shige shi. To kawai ina ganin iyayen ne ba sa dubawa, inda Allah yaran da ana bugun su sosai, suna cin duka. Yaran yanzu ba a dukan su, shi yasa zaki ga yaran yanzu ma abubuwan su daban ne da yaran da. Yaran da daga an ce duka duka za su tsorata, amma yanzu ko nur dana ina ce mishi zan zani ka, baya jin komai, bai ma san me dukan ba saboda bai saba ba. Amma ina kwace abin shi zai daina da abin da yake, amma ina ce zan dake shi ko wani abu ba zai daina komai ba, tunda kawai duka ne. In an dake shi yana da abin shi still abin da yake so, tunda yaro ne kwakwalwar shi ma wani abubuwa da yawa ya sani ba, iya abin da ya sani at the moment shi kenan. A ce ina da yarinya mace, tun ranar da na haife ta zan sa mata ido. Na tarbiyyar mata ba daya bane ba da na maza, duk da dai ba wai ina cewa mata daban maza daban ba, duk tarbiyya daya zan ba mai yana, kawai dai mata a at risk sun fi shiga irin problems din rayuwa a kan maza. To zan rinka sa mata ido, ina duba ina janta a jiki, ina nuna mata abubuwa, ba wai zan rinka ga mata abu ne dara dara in ce gashi 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 ba. A daidai stage din rayuwata abin da zai iya zama mata problem zan iya ga mata. So zan iya cewa kaman daga shekara 7 haka da yarinyar ka kana ga mata ta daina zama free with mutane, tunda yanzu ana cutar yara ma kanana. Zaka tun da ka haifi yaran ka ba za ka rinka barin shi a cikin maza anyhow, ba ka rinka kula da inda yarka za ta je cikin mutanen da take harka da su, suwa kake bari a gida.
Hausar muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu sake komawa wajen Halima domin jin hirarta da wani bako da za ta gabatar mana.
A bangaren wanda ya taba tsintar kansa a yanayi na ta'ammali da miyagun kwayoyi, kamar yadda na faɗa za mu magana da Saddam Sa'idu Sufyan. Ta yaya ka tsinci kanka cikin batun ta'ammali da miyagun kwayoyi?
Assalamu alaikum. Tasowa na dai a Kano, I felt like shy shy abin da ya kamata a yi kenan dan an unguwa a accept ɗinka a kira ka babban yaro da sauransu. For me dai ba wai wani ne yake gashi kai wannan ba. Tasowa na a Kano, ina kallon da akwai mutane da nake son na zama kaman su idan na girma, so kuma abin da na gansu suke yi kenan. So for me na yi feeling cewa wai to abin da ya kamata a yi kenan kafin a zama babban yaro angwa. Haka abin ya fara. Na fara shan sigari at a very young age, tun ina primary school. Ina dan gwadawa na yi na dena wata 6 shekara 1, but I think na fara proper somewhere around 2006
2007 har zuwa 2015 da Allah ya kawo mun solution da na daina su abubuwan da na sha codeine da wiwi da kwayoyi shi ne dai to mun gode Allah alhamdulillahi rabbil alamin
na'am shin akwai wasu dabi'u na daban da ka dauko a tsawon lokacin da ka shafe cikin wannan yanayi na baya ga bukatar neman kwayoyi a yau da kullun da ka samu kanka a tsawon shekaru
yeah at some point abubuwa ba su zauna hannuna ba in bar da kudin wannan na iya sayar da waya na iya sayar da wayan kowane waya da na gani dai na gida na dauka kowane abu da ya kamata a cewar yana preserve an ajiye maybe zuwa wani shekara ko wani lokaci dai za a bukace shi dai na dage na wannan wannan is normal with addiction a sayar da waya na sayar da abubuwa dai basically abubuwa dai ba su zauna hannuna ba na ga babu kuma ina da wani abun da idan na siyar kudi za su zo zan siyar da shi at a promo price sometimes ma kawai dai a samu kudi ya fito a yi abin da ya kamata
na'am shin ka taba barin gidan iyayenka a wannan lokaci
wannan gashi nan dai ai barin gida ai dole ne ai at some point abin da mutum ke sha zai fara karanta man cewa ka zama namiji ya kamata a daina ma wannan kuma iyayenmu are trying to put us a hanyar tarbiyya a hanyar musulunci sallah kan lokaci dawowa gida bayan sallan isha ba fita karatun alkur'ani karatun boko kai dai ana dai son a ga mu a gida amma idan muna gida ba zan iya samu abin da nake samu a waje ba pertaining abinda addiction ina ke son na dinga fueling din sa da shi at some point maybe na shiga matsala ko na dauki wani abu ko wani abu ya zo ya faru at some point I just bar gida ba wai na bar gida na je na house street ba akwai abokanai da were independent were on their own suna da gidansu kuma muna abubuwan da muke tare so kamar na bar gida na koma gida amma ba tare da iyaye na nake ba but somehow baban mu ke cewa a turanci wai the guilt is always afraid to da nake nan ana kira na ban daga call an ji dadi ba amma I just had to be stubborn and do abin da big boys ke yi so haka ne ba dadi nan ba me ba ku kudi abokanai kai ana zaune ne a dan shaye-shaye wannan su su dai su harkan su sun baka yau sun baka gobe a bara iya baka ba bara a cigaba da baka ba sai ba kudi ba abinci kai dai kana da gurin kwana amma all the social amenities da zaka samu bonanza daga gurin family duk kenan so it was hard gaskiya amma alhamdulillah
wani abu yayi sanadiyar komawar ka gida da daina ta'ammali da miyagun kwayoyi
ai gaskiya ɗaya ne abinda addiction ya zo ya shafi makaranta na ban gama makaranta ba na daina zuwa jami'a na gida na dai abokanai na were progressing wannan ya gama wannan ya yi service duk da dai suna wannan abubuwan da suke amma they were moving forward kazo aka fara samun wulakanci daga gurin abokanan da nake kira family na bar family wai na dawo gurin abokanai na mai da su family to Allah ne kawai ya taba zuciya na da bude min ido da cewa wai iyaye ba wanda zai iya taba kaunan mutum kamar iyaye kuma na zo na samu wani kawai kamar Allah ne ya turo shi gure na ke koma me na ji zan iya koma gida na nemi gafara daga gurin iyaye na ba wai na ce wai sorry kuma gobe na kazo ina iya irin abin da nake ba kuma idan na ce sorry na koma gare su wai mutane san yi abin da ya fi na wato mena wai na bar gida na yi wannan na siyar da wannan na yi haka kawai na koma na shirya da su kuma da na zo ba a faɗa ba wani mama na ma tana ta ji daɗi dawowa na gida don at some point idan zan fita sai a kai gida ana tambaya na za ka dawo yau kawai na yi dariya na tafi wani sa'i kuma abin da na sha maybe idanuwa na sun yi ja duk da dai an sani ina yi a gida amma kawai na ce kai ba ran iya komawa gida ba a gani a wannan state so at some point dai kawai Allah ne ya fito da ni ya nuna min gaskiya cewa wai to wannan abin ba hanya ba ne ba fa dan I lost respect I lost value I lost komai da makaranta na je ban zuwa yara kananan a yi yau din shiga gobe ka gan sun gama sun je sai za an koma master so kamar ni ne old school so I needed to be among the new school I needed to be trained in na dawo gida na yau ma baba na magana cewa na san na je rehab if there's a way that they could help me to facilitate my well-being and he asked me wai in ya kai ni zan canzu na ce to zan yi na zo wani rehab a Abuja sign up na yi wata uku Allah ya sa kuma tun lokacin alhamdulillah gashi nan shekara na hudu ba wiwi ba codeine ba wani kwaya alhamdulillah kuma gashi na koma makaranta ba da ba don corona din nan ba last year ai da na zama graduate yanzu amma alhamdulillah Allah na da lokacinsa da yake aiki da shi gode alhamdulillah rabbil alamin
ma Masha Allah. Na'am. Wani kira zaka yi wa matasa ƴan uwanka game da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi?
Sunana Saddam Salam, advice ina ga matasan Najeriya da duniya at large shine shaye-shaye ba za ta kai mutum ko ina ba. Ba abin da zai ƙara maka, abin da zai ƙara miki sai dai ta karɓa. Babana na gaya min wani abu, yace komai zaka yi a boye dan ba kyau. Ko da ma ruwa da muka sani zaka sha, waya sai ka buya zaka sha. To kasancewa wai kowa na azumi kai ba kai. Ba abin da zai ba mu wai wani abokin a yace ma kai ayan baka sha ba wai kai ba babban yaro. Ka yadda kai ba babban yaro bane. Ba kowa ne zai zama babban yaro kuma ba ta haka ake zama babban yaro ba. Allah dan gyara mana Najeriya, gyara mana arewa. Dan gaskiya abin na ci zamu yana cin ƴan arewa sosai har da matan auren.
To madallah.
Kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a sha kwaya. Kwaya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyan dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya. Kwaya ko ba shi da kyau matarka baya sha. Matarka ba ta sha yayanka baya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau.
Kafin mu karkare shirin namu za mu leka filin kwalamarmu karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim.
Masu raro barkanmu da sake sada da ku a cikin bangarenmu na girke-girke wato kwalama a cikin shirinmu na yau da gobe. A yau a wannan mako muna tare da malama Hawwa wacce za ta gabatar mana da wani samfuri na kunin gyada mai sauki amma fa mai gargardi. Sai ku shirya mata domin jin yadda za ta kaya. Malama Hawwa, barka.
Assalamu alaikum. Na zo muku da kunin gyada mai daɗi kuma mai sauki. Yadda ake sarrafa kunin shine uwar gida zaki nemi gyadanki ɗanyen gyada. In kika nemi gyada ba wai za a soya bane yadda ake soya gyada idan za a yi kunu. Zaki zauna ki bare ta da daddaya da daddaya. Saboda ana buƙatar tafara din nan ne sol ake buƙata. Idan kika gama bare gyadanki zaki markaɗa gyadanki. In kika margada da gyadan sai ki tace. Idan kika tace gyadan wannan ruwan da kika tace gyadan shi zaki amfani da shi ki dora sanwa.
Wato kina nufin dan yawo da ba a jika ba a yi mata komai ba haka nan kawai za a sarrafa ta?
Ba a jika ba a yi komai ba haka za dan yatta za a bare da daddaya da daddaya.
Ba
za a bata tsoro. Because ana buƙatar test din. Ba a sanya yayi irin test din wanda aka soya. Shi wannan test din shi daban a baki.
Da hali wacce to nika a cikin gidanta kenan ba sai ta kai nika
ba. Ta yi nika a cikin gidanta da blender. Yauwa in aka bare ta da daddaya aka nika aka tace ruwan da aka tace din tukan gidan za a zubar ne. Ruwan da aka tace din nan shi za a yi amfani da shi a wurin sanwa. Su dama kuma ga shinkafa ki can jiƙaƙƙi a samu farar shinkafa ita ma ta tuwo a jiƙa. Idan aka jiƙa shinkafa ita ma ya danganta da yawan da kike so uwar gida. In kika jiƙa shinkafar ki ta jiƙo kamar ita ba awa uku haka ta jiƙo ki blending din shinkafar ki ita ma ki tace ta. Idan kika tace ta ki matsa lemun tsami a cikin shinkafar. So idan ruwan ya tafasa sai ki dama.
Wato kamar talge kenan.
Yauwa eh.
Ruwa ya tafasa amma ruwan gyada.
Ruwan gyada a cikin tukunya kuma ita ake dama ta. Amma kafin ki dama sai kin kashe gas ɗinki.
Idan
yauwa a kashe wuta at least ya danyi minti biyu da kashewa. Saboda gudun kai ya gudaddaje ya danyi minti biyu da kashewa duk wannan kumfin na gyada ya koma ya lafa. Sannan sai ki kawo kullun shinkafanki. Ki kina zubawa kina juyawa. Da muciya kina zuwa kina juyawa har kafin ya miki yadda kike so
kama jiki.
Yauwa yana miki yadda kike so kudin sai ki sauke. Idan kika sauke dama shuwan kina gefe da madaraki shi ma ana zuba mishi madara idan kina so. Amma ko baki zuba mishi madara ba yana da dadi haka. Amma idan kina so ki kara mishi dadi zaki iya hada shi da madara kuma sannan color din shi zaki ga fari ne test color shi
dadi kan dadi
ke. Eh
to haka wannan sample ne kunin gida ba a watsa mishi shinkafa kenan a ganin shi dan guruguru
a ba a watsa mishi komai haka ake yin shi da laushin shi da kuma dadi.
To kina a irin wannan samfurin tsoho zai sha mara lafiya zai sha yaro
yaro zai sha eh haka ne.
To kuma da me za a iya ci shi?
Za a iya ci ko da alale, za a iya ci ko da pepe soup. Kin gane?
Kunu kaya debo.
Yawwa.
An shafa kosan
ka. Yawwa. Za a iya ci da pepe soup din dankali. Kin gane? Dan pepe soup din nan na dankali da hanta da su kayan lambu.
Ina ganin sati mai zuwa malama Hawwa zaki mana shi wannan pepe soup, kayan ciki da kayan lambu da dankali kika ce ko?
Da dankali eh. To insha Allah.
Kamar sauraro sai mako mai zuwa ku biyo mu domin jin yanda za a yi shi wannan farfesu na dankali.
Kamar saurare baki daya da haka muka kawo karshen shirin namu a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da jitayen gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki dayan sa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan Birnin Washington DC nake sallama da